السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم وانا مسلمي بركب مدى أرزكين ساكي سادوا أولنا مجلسي من البركة نشي غبا da darusa na nasihohi a wannan birni na Abidjan a ƙasar Côte d'Ivoire. A yau da muke 16 ga watan Sha'ban shekara ta 1447 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ni'imominsa a kanmu. Waɗannan ni'imomi na Allah ba za mu iya kidaye su ba balle mu cike lissafinsu. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kuma dukkan ni'imomin nan daga Ubangijinmu kaɗai suke. وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. Mun yi karatu a karon farko akan ni'imar Allah akan mu ta musulunci. Sannan muka yi karatu akan ni'imar Allah a gare mu ta imani. Sannan muka yi karatu akan ni'imar Allah a gare mu ta bamu dama domin hidimtawa addini. Yau kuma da yardar Allah za mu yi magana ne akan ni'imar Allah ta tauhidi. Ni'imar Allah ta tauhidi ita ce ni'ima da bata gaza dukkan ni'imomin da muka faɗa ba akan musulunci da imani. Domin musuluncinka wannan ni'ima baka amfana da ita sai idan kana da tauhidi. Ni'imar ka ta imani abinda ke tabbatar da imani na gaskiya ne shine ya zama ka amsa samun ni'imar tauhidi. Kai musulmi ne kuma kai mai imani ne to kana da tauhidi ne yasa. Amma in da ba don tauhidi ba ma kai ba musulmi bane. Kuma in da ba don tauhidi ba ma baka da imani. Idan kaga mutum an ci gaba da kiransa musulmi bayan ya musulunta to tauhidi ne yasa. Idan kaga mutum ya shigo musulunci sai ya fita to tauhidi ne ya fitar da shi. Abinda yasa dukkan karatun ahlus sunna a ko ina suke in dai ahlus sunna ne na gaskiya babban abinda ke raba tsakanin karatunsu da karatun yan bid'a shine yawan maimaita magana akan tauhidi. Babu abinda ya raba wa'azin ahlus sunna da wa'azin yan bid'a sai yawan magana akan tauhidi da sunna. Amma magana akan sallah, magana akan falaloli, magana akan farillai, magana akan wajibai da muharramat, wannan kowa ma yana yi. Amma a damu cewa sai an tabbatar da tauhidi wannan sai ahlus sunna kadai. A damu cewa sai an tsai da sunna kadai wannan sai ahlus sunna kadai. Wannan ni'imar Allah ce ta musamman da Allah ya haramta ta wa kowa sai ahlus sunna. Mu gode wa Allah akan wannan ni'ima wanda dubba ahlus sunna ba in an ce ayi magana akan tauhidi ransa yana baci. Wa idza zukira Allahu wahdahu ishma'azzat qulubul ladina la yu'minuna bil akhirah wa idza zukira alladina min dunihi idahum yastabshirun. Su suna kwaikwayon mushrikai na da ne in dai an ce Allah wahdahu tauhidi to duk wanda bai da imani zai ji ransa yana baci kuma yana jin kyamar wa'azin. Duk wanda yake jin kyamar wa'azi akan tauhidi to wannan yana cikin layin allazina la yu'minuna bil akhirah domin alakhirah ba abinda ke amfani sai tauhidi. Wanda ku baya son tauhidi to wannan ba zai so ayi ta magana akan tauhidi ba, domin ba a hada tauhidi da wani abu. In dai tauhidi tauhidi ne, kuma kana ajiye tauhidin, to ka rusa kashin bayan kowa da za a iya kawo shi ya zama kishiya wa Allah ko kishiya wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. In ka ji ana sawa mutum sunaye a cikin ahlus sunna, in ka ga an kafa wa mutum kahon zuka a cikin ahlus sunna, wallahi ya matsa akan tauhidin, ba saboda ya taba kowa ko ya taba komai ba. Duk abin da zaka yi wa'azi akai, ba za ka yi bakin jini a wurin ƴan bid'a ba, matukar ba za ka rinka taba musu tauhidi ba. Amma in dai za ka ce tauhidi, to na rantse da wanda raina yake hannunsa sai kun yi fada da su. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai yi fada da mutanensa har suka yake shi, har suka nemi su kashe shi saboda ya ce ayi sallah ba, ko saboda ya ce su kawo kudin su a bada zakka ba, ko saboda ya ce mata su yi aure a daina karuwanci, ko saboda ya ce su daina shan giya, ko saboda ya ce su daina abubuwa na jahiliya. A'a, duk abin da ya jawo rigima tsakaninsa da su kawai shine me yasa zai ce a ja'alal alihata ilahan wahida, a ce tauhidi kadai, to wannan shine ba za su yarda da shi ba. To shi kuma sako na addinin musulunci ka cokan dinsa akan wannan tauhidin ne. Shi yasa duk annabawan da Allah ya aiko, abin da yake ce da su shine ku je ku karantar da tauhidi. In wani abu zai biyo baya, to reshe ne na tauhidi, amma ba shine asalin ginshikin sakon ku ba. Allah madaukakin sarki yace ata amrullahi fala tasta'jilu subhanahu wa ta'ala amma yushrikun yunzilu almala'ikata biruhi min amrihi ala man yasha'u min ibadihi an anziru annahu la ilaha illa ana. Duk abinda Allah yake aikowa ya sauko mala'iku su taso daga sama, biruhi su dauko wahayin Allah su zo da shi, shine babban sakon mala'iku da suke kawo daga wurin Allah, shine an anziru annahu la ilaha illa ana. Ku kai wa annabawa daga cikin wanda na ga dama na zaba, babban sakon shine ku yi wa'azi cewa ba wanda ya cancanta a bauta wa sai Allah. Wannan shine wa'azin tauhidi. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allaha wajtanibut taghut. Dukkan manzanni da Allah ya tayar da su a cikin kowace al'umma, babban sakon shine ku bauta wa Allah shi kadai, kuma ku nisanci abinda ba ake bautawa wanda ba Allah ba. Wannan shine tsahut, wannan kuma shine sakon tauhidi. Wa kadhalika ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Sakon Allah kenan ta harshen annabawa, dukkan su ku bautawa Allah shi kadai, kar ku hada shi da kowa a cikin bauta. Kuma abin da ya jawo rigima tsakanin annabawa da mutanen su kenan. Haka kuma idan ka dauki Al-Qur'ani, Allah ya ce abin da yasa ya saukar da Al-Qur'ani, duk da cewa sakonninsa suna da yawa, hikimominsa suna da yawa, abubuwan da ke kunshi a cikin Al-Qur'ani ya kunshi komi, ma farratna fil kitabi min shay. Amma dukkan abin da yake cikin Al-Qur'ani ba abin da yake muhimmanci kamar tauhidi. Haka Allah madaukakin sarki yace, bismillahir rahmanir rahim alif lam ra kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir alla ta'budu illa Allah innani lakum minhu nadhirun wa bashir. Sakon Allah na kitabun, wannan littafi wanda uhkimat ayatuhu, Qur'ani kenan, shine Allah madaukakin sarki yace ayi gargadi cewa ba wanda ya cancanta a bauta masa sai Allah. Kuma wannan shine sakon Allah, hadha balaghul linnas walyunzaru bihi waly'alamu annama huwa ilahun wahid waliyadhakkaru ulul albab. In dai masu hankali za su karbi wa'azi, to babban wa'azin da za su ji a isar musu shine cewa ba wanda ya cancanta a bauta wa sai Allah. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama tunda ya karbi wannan sakon shi ma idan zai tura mutane su yi wa'azi abun da yake ce musu su je su koya wa mutane sakonsa na farko shine ka je ka koya musu tauhidi. Yace idan suka yi biyayya akan tauhidi, suka fahimci tauhidi, suka yi aiki akan tauhidi, to sai ka koya musu na gaba. Amma farko tauhidi ne. Hadisi ne cikin Bukhari da Muslim. Na Abdullahi ibn Abbas, Allah ya kare yarda gare shi. Yace lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya aika Mu'az ibn Jabal zuwa Yaman. Yace da shi innaka ta'ti qauman ahla kitab, zan aike ka ne ka je ga mutane ma'abota littafi. Su ma a cikin littafi akwai shari'o'i, akwai hukunce, amma falyakun awwala ma tad'uhum ilayhi shahadatu an la ilaha illallah, ni farkon sakona wanda zaka karantar da su ka kira su zuwa gare shi shine tauhidi, cewa su bauta wa Allah shi kadai, kar su hada shi da kowa a cikin bauta. Fa innahum ata'uka lidhalik, idan suka maka biyayya akan wannan fa alihum, sai ka koya musu sallah, sai ka koya musu zakka, sai ka koya musu kaza da kaza. Amma farkon sakon shine wannan, idan ba su yadda da wannan ba, ko ka koya musu sallar ba ta da amfani. Shi yasa Allah madaukakin sarki kafin ya kawo sallah, kafin ya kawo wane ne, sai ya ce farkon umurni shine bautawa Allah da ikhlasi. Wama umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu ad-din, kafin wa yuqimu salata, kafin wa yu'tu zakata, kafin a samu dinul qayyima. Amma in ba wannan ba, to addinin ba mai kakke bane, kuma ba za a karba ba. Wannan ne yasa kaga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tun daga farko har zuwa ranar da ya bar duniya, duk da awarsa akan maganar tauhidi ne. Shi yasa har ranar da zai bar duniya, yana daga cikin wasiyoyinsa shine kar a bar duk wani sauran datti na shirka bayan ya bar duniya. Daga cikin wasiyoyinsa na ƙarshe akwai la yabqa yanna fi ardil arab dinan, kar a samu addini biyu a cikin ƙasashen Larabawa. Sannan daga ciki akwai la tattakhidhu kabri min ba'di wasanan yu'bad, kar ku yarda ku maida kabari na ya zama wurin da za a bautawa, kar ku maida kabari na ya zama gunki. Ai in aka bauta wa kabarin Annabi sallallahu alaihi wasallama, ya zama ma'anarsa kun maida shi gunki. Gunki ba sai abinda aka gina ko aka sassaka kake ganin sa kamar mutumi ba, duk abinda aka bauta wa kuma bayan Allah an maida shi gunki. Da Annabi sallallahu alaihi wasallam yace la tattakhidhu qabri watanan yu'bad, ai ma'anansa ya san koda za a bauta wa kabarin, ai ba dagawa za a yi a gina mutumi ba, don haka duk abinda aka bauta wa kuma bayan Allah ya zama gunki ko wai. Daka kar ku maida kabari na ya zama haka. Duk kokarin tabbatar da tauhidi ne, farkon kiran ayi tauhidi, karshen kira ma ayi tauhidi. Shi yasa duk ayoyin Allah na hukunce tun daga wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyya har zuwa na karshen shi kuma wala taj'al ma'allahi ilahan akhara, kar ka bauta wa kowa sai Allah, kuma kar ka yi shirka da Allah. Don haka mu gode wa Allah akan wannan ni'ima da muka zama mu ne muke kan tauhidi, kuma muke kiran mutane zuwa ga tauhidi. Mu kuma roki Allah ya dawwamar da mu akan wannan aqida ta tauhidi har zuwa ƙarshen rayuwarmu, domin babu abinda zai kwace maka ni'imomin da muka faɗan nan sai rashin tauhidi. Idan ka ji an ce mutum ya kafirta, ya fita a da'irar musulunci, tauhidi ya rusa. Idan ka ji mutum ya zauna a cikin addini har ya ci moriyar addini, to tauhidi ne ginshikin abin da yasa ya samu. Shi yasa idan ka shiga musulunci na namu da kuke gani kamar ɗaki ne, amma kamar gida ne mai ɗaki ɗaya, kusan akwai gida amma ɗaki ɗaya ne a ciki. Kana shiga ɗakin ka shiga gidan, kana fita a ɗakin kuma ka fita gidan. Kamar yanzu ɗakin Ka'aba, ai Allah bai ce ɗaki ba, Allah ya kira shi gida ne. Falyabudu rabba hadhal bait, ai albaitu shine gida, duk da cewa ɗaki ɗaya ne amma gida ne. Masallatai an kira su gida, duk da cewa ka san an yi masallaci ai ɗaki ɗaya ake yi, ba dakuna bane to amma annabi sallallahu alaihi wasallam yace majtama qaumun fi baitin min buyutillah to saboda musulunci shi ma gida ne kana shiga cikin gidan sai ka shiga cikin ɗakin tauhidi kana fitowa daga cikin ɗakin to ka fita a gidan kana fita daga ciki kuma kofa ɗaya ce kamar kofar ɗakin Ka'aba kawai kana fitowa daga wannan kofar to ka san fa baka cikin ɗakin Ka'aba kuma ba zaka ce bana ɗakin ba amma ina gidan ai ka fita a ɗakin kuma ka fita a gidan don haka da'irar gidan musulunci shine tauhidi idan ka rasa tauhidi to ka fita a musulunci gaba daya shi yasa zaka ga Allah madaukakin sarki ya ce laqad kafara alladhina qalu inna allaha huwa almasih ibn maryam wadanda suka ce almasih dan Allah ne ai Allah ne almasih to sun kafirta ai kalma kawai qalu kalma suka fada saboda kada kalma wanda ta rusa tauhidi sai ta fitakta kai ba daga tauhidin ba daga musulunci gaba daya ba a samun musulmi kuma a ce bai da tauhidi kawai kafita ne kafita shi yasa Allah madaukakin sarki yace wa qalu kalimatal kufri wa kafaru sun fadi kalma daya sai suka kafirta kalmar munafunci tana fitar da kai daga musulunci saboda ta rushe tauhidi ne haka kuma kalmar kafirci irin kafircin wasaniya da kafirci irin na kristoci da kafirci irin na yahudawa dukkansu sun kafirce ne saboda sun rasa tauhidi ba su kadaita Allah ba shi yasa Allah madaukakin sarki yace man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman wanda ya kafirta ta hanyar ridda shi ma cire tauhidi ne aka rasa shikenan sai fita a musulunci saboda haka jama'a mu rike tauhidi irin yadda muka rike musulunci domin musulunci shine tauhidin muna godiya ga Allah da wannan ni'ima saboda mu abinda dama muka zo yi a duniya kenan duk wanda baya tauhidi bai yi abinda ya kawo shi duniya ba ko da mutum ya ce shi musulmi ne amma idan ya rusa tauhidi to har yanzu bai yi abinda ya kawo shi duniya ba don ba an ce ka zo ka yi musulunci bane kawai an ce ka zo ka yi musulunci ne irin na tauhidi shi yasa Allah madaukakin sarki yace wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ba don komi na halicci aljannu da mutane ba sai don su bauta mun Abdullahi ibn Abbas yace ma'ana hu li wahiduni domin su kadaita ni domin tauhidin shine ma'anar ibada domin idan aka yi bauta babu tauhidi to ai kafare ma suna bauta shi yasa duk inda Allah yace ibada sai ya fassara maka ka gane ma'anarsa ibadar tauhidi ne ake nufi an fahimta shi yasa zaka ji qalu na'budu asnaman amma za kuntum ta'budun duk wanda ya bauta wani ba Allah ba shi ma sunansa ibada yayi amma kai ibadar ka ta zama ibada irin wanda Allah ya umarni ne saboda ta tauhidi shine kawai bambancin amma su ma bauta suka yi walladhina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa kafirai mushrikai su ma suna bauta wa Allah amma sun hada da shirka shi yasa Allah madaukakin sarki kira su kafirai Allah yace ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum ya ku mutane ku bauta wa ubangijinku don ka gane ma'anar bautar ita ce tauhidi sai ce alladhi khalaqakum wal ladina min qablikum la'allakum tattaqun alladhi ja'ala lakum al arda firashan was samaa bina'an wa anzala min as samaa'i ma'an fa akhraja bihi min as samarati min kull fa akhraja bihi min as samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun kar ku sanya wa Allah kishiyoyi ku rusa tauhidi saboda in kun rusa ba ku yi ubudu rabbakum ba ku bauta wa Allah ba duk inda bauta take zaka ga Allah madaukakin sarki da yace fala taj'alu lillahi andadan ai bai ce fala tatruku ibadatahu ba tunda ibada yace yace kar ku sanya wa Allah kishiyoyi sanya wa Allah kishiyoyi shine shirka shirkan kuma ita ce take rusa tauhidi ashe tauhidin shine ibadar da ya umarni a baya don haka riko da tauhidi shine riko da addinin musulunci sannan duk wanda Allah ya ni'imta shi da ni'imar tauhidi to wannan Allah ya ni'imta shi da samun yin addinin da za a karba saboda akwai mutumin da yana cikin musulunci kuma yana yin ibada amma fa idan babu tauhidi to ba ma za a karbi aikin ba kuma duk aikin da yake aikin banza ne Allah madaukakin sarki ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين حقيقة أن يمك وحي أن يكون جوتن دسك جباشك شو دازك يشرك حقيقة والله دا أيكن كسيا باشي ولتكونن من الخاسرين كما والله دا سك كسن شيء كم سوء أثارا wannan ba akan annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya fara faɗa ba duk annabawa tun da ya ce wa ilal ladina min qablika sai Allah ya gaya musu wannan su ma fa karsu yadda su yi shirka shi yasa Allah ya jero sunayen annabawa a cikin suratul an'am wa tilka hujjatuna atainaha wace ce hujjatuna din ita ce tun cikin maganar sa wala akhafu ma ashraktum bihi wala akhafu ma tushrikuna bihi illa an yasha'a rabbi shay'a wasi'a rabbi kulla shay'in ilman afala tatadhakkaru wa kayfa akhafu ma ashraktum wa la takhafuna annakum ashraktum billahi ma lam yunazzil bihi alaykum sultana fa ayyul fariqayn ahqqu bil amn in kuntum ta'lamun da mutane masu shirka da mutane masu tauhidi su wane ne suka fi cancantar samun aminci a wurin Allah in kun sani wannan shine hujjar annabi Ibrahim da ya ja da su akan ku haraba mun mutum biyu wane ne ya fi cancantar ya samu tsira a wurin Allah sai Allah ya bada amsa ya ce allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun sai Allah ya ce ba annabi Ibrahim kai ba wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim وهبنا له إسحاق ويعقوب كلًا هدينا ونوحًا هدينا من قبل ومن ذريته داوود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس waɗannan dukkan zuwa Allah madaukakin sarki yace walau ashraku lahabita anhum ma kanu ya'malun da a ce duk annabawan nan da kaje an fada da a ce sun yi shirka da dukkan abin da suka aikata da ya baci to idan annabawa aikin su shirka zai iya batawa yaya kai kuma aikin ka yaya aikin mutanen da basu kai darajar annabawa ba saboda haka dukkan abin da aka yi umarni a cikin addinin musulunci idan ka aikata shi to yana amfanar ka ne fa idan ka aikata shi akan tauhidi amma kana sa shirka a ciki to wannan aikin naka ya zama aikin baban giwa saboda haka ya ɗan uwa mu tabbatar da tauhidi kuma mu yi nesa nesa da shirka duk abin da aka ce shirka dai kai nesa da shi Allah madaukakin sarki yace waɗanda suka yi shirka za su je lahira amma aikin su nan wa kadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura aikin da duk suka yi Allah zai watsar da shi ya tarwatsar da shi ya zama kura wanda za a watsar saboda shirka don haka shirka tana bata aiki tauhidi kuma shi yake tabbatar da aiki ya zama karfafe yana daga cikin ni'imar Allah da Allah ya yi mana akan tauhidi shine idan Allah ya maka ni'imar tauhidi zaka tsaya a hanya ɗaya ba za a barka ka rika raba kafa ba amma duk wanda baya da tauhidi to yana shan wahala a wajen bautawa Allah saboda zai rika raba kafa ba zai tsaya akan Allah shi kadai ba Allah madaukakin sarki ya buga misali yace daraba Allah matalan rajulan fihi shuraka'u mutashakisuna wa rajulan salaman li rajulin hal yastawiyani matala alhamdulillah bal aktharuhum la ya'lamu Allah ce Allah ya buga misali akan mutumin da yake da iyayen gida bawa ne amma yana da iyayen gida guda biyu ko kuma yana da iyayen gida suna da yawa kuma su tun kullun a cikin fada suke ba sa shiri da juna misali a ce mutum uku sai su hada kudi a ce miliyan 30 sai su sayi bawa wanda ya kawo miliyan 10 wanda ya kawo miliyan 10 wanda ya kawo miliyan 10 akwai wanda yafi wani haƙƙi ne to amma dukan su ba sa fada da juna kowani ɗaya in ya dauka ba zai iya sayan bawan ba amma yana bukata sai suka hadu sai suka saya wannan bawa ai ka san ya shiga uku don haka shi ba bawan wani bane kuma shi bawan wani ne shi bawan kowa ne amma shi ba bawan kowa bane a cikin su don haka wannan yace zo kai mun aiki wannan yace ka bar shi ni ma ka zo kai mun aiki wannan zai kama to wannan rikicewar da irin bawa zaka kwatanta zai yi to haka ne zaka kwatanta duk mutumin da bai da tauhidi shi ya rufe tsaya akan hanya daya shi bai rike Allah shi kadai ba kuma bai rike wadancan su kadai ba ya raba kafa shi yasa idan ya tashi addu'a yanda zaka gane bambancin kai yanzu dan tauhidi in ka tashi addu'a sai ka ce ya Allah sai ka tsaya ba zaka ba ka sunan kowa ba kuma in ka gama sai ka saki cikawa da sunan Allah da sunan Allah ka fara da sunan Allah zaka gama amma Kirista idan ya zo sai ya gama sai ce a cikin sunan Yesu Almasihu mushriki kuma idan ya tashi idan ana cikin abin dadi to sai ya fadi sunan wani sai ya ce wani ne ya kama sa amma in ya shiga cikin tsananin wahala kuma sai ya kira Allah shi kadai kuma wallahi ka samu duk wani mushriki wanda ba dan ahlus sunna ba ba dan tauhidi tsantsa ba sai ya ce maka wannan maganar ba daidai bane cewa ba za a iya kiran sunan kowa ba ba wanda ya yarda da wannan magana a duniya sai ahlus sunna a ce in za a kira Allah shi kadai wannan maganar duk wani dan bid'a yana ji na kuma ya san kariya ne shi a wurin sa wannan maganar ba daidai bane cewa a kira Allah shi kadai duk ran da ka fita daga wannan cewa ka yarda da wannan to ka fita daga bid'a ka koma ahlus sunna abin da ya raba mu da kai kenan kadai cewa ka ce in za a kira Allah za a iya kiran wani ma ko a nemi fadar wani mu kuma mun ce ba a neman kowa sai Allah kadai saboda Allah ya ce fad'ullaha mukhlisina lahu dina walau karihal kafirun Allah shi kadai zaka kira amman yujibul muttara idza da'ahu waye yake amsa kiran mai tsanani idan ya kira shi can Allah yake a ilahu ma Allah akwai wani ne banda Allah wani a wurin sa eh akwai wani ko da bai fada da bakin sa ba in yazo addu'ar yana sa wani wancan din shine ilahuka duk wanda zai zo addu'a sai ya hada da sunan wani ba Allah ba to ya bauta ma wani wannan fa shine tsantsan tauhidin ka yarda da cewa Allah kadai za a kira to wannan sai ahlus sunna shine baya shan wata wahala baya wani bukatar saboda kana zuwa in an ce wani to sai an yi rigima akan waye wani kana cewa za a iya karawa da wani to kai wanda ka yarda da shi cewa albarkacin sa zai sa Allah ya karba wani kuma zai ce bai dama wancan yafi shi haka za su yi ta rigima wannan shine mutashaki sunna kenan wa rajulan salaman li rajul da wanda shi kuma ubangidansa guda ɗaya ne to kai ma ahlus sunna ubangijinka ɗaya ne wa ilahukum ilahun wahid sannan yana daga cikin ni'imar Allah ga ahlus sunna shine Allah madaukakin sarki ya ba su yadda su idan suka samu shiga cikin wata damuwa suna komawa ga Allah ne kuma sun san Allah ne ya jarrabe su shi yasa alladhina idza asabatum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah kadai dama daga gare shi muke kuma gare shi zamu koma amma wanda ba ahlus sunna ba kuma wanda tauhidin sa yake rawa ko wanda bai da tauhidin gaba daya idan damuwa ta dame shi fa zai je wajen bokaye idan damuwa ta dame shi zai je wajen yan tsubbu idan damuwa ta dame shi zai muna nazato ga Allah zai ce to ai na roki Allah ya bani me yasa ban samu ba don haka bari ya nemi wata hanya amma shi ahlus sunna kuma musulmi mai tauhidi shi in ya fara da Allah to har ya koma ga Allah akai yake shine inna lillahi a yanzu wa inna ilaihi raji'un har ya koma zuwa ga Allah shi akan hanyar Allah kada yake yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa Abdullahi dan Abbas wa'lam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi shay'in lan yanfa'uka illa bi shay'in karkatabahu Allahu lak wa in ijtama'u ala an yadurruka bi shay'in lan yadurruka illa bi shay'in karkatabahu Allahu alayk rufi'at al-aqlam wa jaffat as-suhuf katani cewa da a ce dukkan al'umma da mutane da aljannu da na farko da na ƙarshe za su taru akan su saman maka wani amfani ba za su taba iya saman maka wani amfani ba sai dai abinda Allah dama ya rubuta naka ne in kaga wani ya baka dama Allah ne ya rubuta naka ne sai ya bayar ta hannunsa amma shi din bai isa ya dauko ya baka ba sai idan Allah ne ya baka sannan inda duk duniya za su taru akan su cutar da kai akan wani abu ba wanda ya isa ya cutar da kai da wani abu sai abinda Allah ya rubuta akan ka domin dukkan abinda zai same ka mai kyau ko mai muni Allah ya riga ya gama rubutawa mutane kawai suna zartar da abinda Allah ya rubuta ne to ahli sunna ne kawai ya yarda da wannan amma wanda bai yarda da wannan ba shi idan damuwa ta dame shi ba zai tsaya akan Allah kawai ba saboda yana gani akwai wata hanyar da zai iya nema kai ahli sunna ka taba ka tsaya ka roki Allah da baka samu ba kuma sai ka ce bari a gwada waccan hanyar a gwada waccan kawai Allah din wannan ka gode wa Allah idan kana da wannan ni'imar akan ka ta tauhidi sannan yana daga cikin ni'imar tauhidi a gare mu shine da Allah madaukakin sarki ya sa wannan tauhidin shine kadai hanyar shiga aljanna kuma shine hanyar samun tsira da ba za ka shiga wuta ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace duk wanda ya mutu yana da tauhidi baya shirka to wuta ba za ta kona shi ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace wa Mu'az dan Jabal kaman da yake cikin sahihai yace da shi atadri ma haqqullahi ala al-ibad وما حق العباد على الله كسم منene haƙƙin Allah da ya dora wa bayi kasan menene haƙƙin bayi da Allah ya dora wa kansa yace Allah da manzonsa ne suka sani yace to abinda Allah ya dora wa bayi shine su bauta masa da tauhidi kar su hada shi da kowa a cikin bauta wannan shine babban haƙƙin Allah akan mu an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a yace haƙƙin da Allah ya dora wa kansa kuma dangane da bayi shine Allah yu'adhiba man la yushriku bihi shay'a duk wanda ya mutu baya shirka da Allah to Allah ba zai masa azaba ba wannan shine alƙawarin Allah ga ƴan tauhidi wannan hadisi kuma ba wani mutum musulmi da yake kan musuluncin na gaske da yake kokwanto akan ingancin sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace Allah la yu'adhibu man la yushriku bihi shay'a duk wanda baya shirka Allah ba zai masa azaba ba mafhumin sa shine duk wanda yake shirka kuma Allah zai masa azaba shi yasa annabi Musa da annabi Haruna suka ce inna qad uhiya ilaina anna al'azaba ala man kazzaba wa tawalla azabar Allah tana kan wanda ya ƙaryata ne ya juya baya duk wanda ya juya baya daga tauhidi to wannan kan azaba ta tabbata a gare shi wanda kuma ba haka ba mafhumin sa shine azaba ba ta tabbata a kansa ba shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace man mata wa huwa la yushriku bil wa huwa yushriku billahi shay'an dakhala an-nar wa man mata wa huwa la yushriku billahi shay'an dakhala aljanna duk wanda ya mutu baya shirka zai shiga aljanna duk wanda ya mutu yana shirka kuma zai shiga wuta sannan yana daga cikin ni'imar Allah shine koda dalili ya sa tauhidinka bai gama cika ba saboda baka yi aiki da ya hadu da tauhidin ba saboda duk wanda yake da tauhidi mai kyau to fa zai yi ibada amma idan aka samu tasgaro a ibada an ce kayi baka yi ba an kuma hana ka sai kayi to tauhidin ya samu amma an rage wani abu a cikin sa to shi tauhidi baya kadan to wannan dan gurgudun tauhidin koda kaman kwayan zarra ne ko Allah ya kona ka akan a cikin ibada baka gama shika ba in dai an samu tauhidi to sai ka fita a cikin wuta alƙawari ne na Allah ta harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa duk wanda yake tauhidi ba zai dawoma a wuta ba ko menene laifin da yake aikatawa a duniya idan nace ko menene ina nufi ko menene kafara tun daga kan kisan kai har ka je mafi kololuwan laifi a can karkashin kasa duk wanda mutum ya aikata wani daga ciki ta yiwu ya iya shiga wuta amma tabbas sai ya fita a cikin wutar inda akwai tauhidi ba abin da yake da lamunin wani ya shiga cikin wuta kuma Allah ya cire shi sai tauhidi kadai in baka ba duk wanda ya shiga wuta ba wurin fita bane in gaga mutum ya fita to tauhidi ne kawai ya fito da shi saboda Allah bai yi wuta akan a shiga a fita ba amma kuma bai yi tauhidi kuma ya zama abin da zaka shiga wuta kuma ka dawoma ba don haka dole sai kun rabu da wutar in dai zaka shiga don haka kar ma ka bari ka shiga amma in ma dalili ya sa ka shiga daga cikin ni'imar Allah ta tauhidi shine tauhidin zai fito da kai manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa yace yakhruju minan nari man qala la ilaha illa Allah duk wanda yace la ilaha illa Allah sai ya fita a cikin wuta ko ya shiga annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa a cikin hadithu shafa'a yake cewa sai mutane sun shiga cikin wuta ana babbaka su ana kona su sai ɗan aljanna su kuma hadisin Abu Sa'id al-Khudri sai ɗan aljanna sai su cewa ubangiji akwai waɗansu bayinka waɗanda da muke bautar Allah tare da su bamu gansu a cikin aljanna ba ka sa su a wuta baka ya Allah ka ba mu ceton su mu ciro su sai Allah ya ce ku je ku ciro su sai sun je sai Allah ya nuna musu surorin su su gansu saboda wuta ba za ta taba cinye gaba ɗaya mutum ya babbake duka ba matukar ya taba bauta wa Allah da wani abu inda yake yin alola ba zai kone ba inda yake yin sujada ba zai kone ba akwai wanda kuma iya wutar ta tsaya masa a kafarsa ne laifin sa ya shiga ya tsaya a kafarsa akwai wanda ya kai masa zuwa kunkumi amma dai za su zo su gane su ta cire su su ta cire su su ta cire su har sai an zo Allah ya ce ku je ku duba in akwai wanda imaninsa ya kai gurgudun wato iya shatin kwabo ne kadai na dinari ku ciro shi sai su ciro su haka har sai ya zo mutum na karshe shine wanda gurgudun abinda yake na imaninsa da tauhidinsa kawai gurgudun kwayan zarra ne sai sun ciro shi kai daga ciki akwai mutumin da ya mutu da tauhidi amma duk duniya ba wanda ya sani sai Allah shine yaje ana wa'azi akan musulunci amma shi bai musulunta a gaban ku ba sai daidai lokacin da zai mutu sai Allah ya nufe shi sai ya faɗi kalmar tauhidi da kuma mutumin da yana so ya faɗa sai bai samu ya faɗa ba sai kudurta a zuciyarsa ya yarda da Allah kuma yayi imani da shi sai kasa faɗa in dai har a ciki akwai wannan tauhidin ya yarda yanzu kan ya kafirce wa dukkan abin da yake na kafirci to irin waɗannan mutanen ba wanda ya san suna da tauhidi sai Allah to sai mutane sai su watsa sai su bar su saboda za su ce duk sauran arna ne to a wurin ne fa tauhidi zai yi aiki sai Allah madaukakin sarki a lokacin ne ya ce shafa'atul mala'ika wa shafa'atul anbiya wa shafa'atus salihun wa baqiyat shafa'atu arhamir rahimi Allah zai ce annabawa sun gama ceton su mala'iku sun gama ceton su sauran bayin Allah nagartattu sun gama ceton su saura na wani kaina sai a ce to wa kuma zaka ce ta ai a cikin wuta Allah ya san akwai waɗanda suke da tauhidi amma duk duniya ba wanda ya sani sai Allah to sai a samu wani ya kone a cikin wuta ta kone shi gaba ɗaya har ya zama gawayi wannan tauhidin nasa sai Allah ya ce mishi kai fita a wuta sai kama hanya yana tattafiya yana tattafiya yana gudundule yana dungure wutar ta buge shi ta nan ta ja shi yana tattafiya da yake dai Allah ya yarda masa zai fita zai wahala amma karshe sai ga ya fita sai ya waiwaya sai ce alhamdulillahi alladhi najani minki nagode wa Allah Allah ya tsayar da ni daga ke ya riga ya samu ya fita wannan tauhidi ne kadai wallahi ya fitar da shi wannan mutum bai taba aikin alkhairi ba shine wanda Allah madaukakin sarki zai ce masa ka taba wani aikin alheri ce shi bai taba yin aikin alheri ko daya ba irin waɗannan mutanen akwai waɗanda fa in Allah ya ga dama mutum ya aikata dukkan ta'annatin sa na duniya amma wallahi in Allah ya so saboda darajar tauhidi sai Allah ya ce duk abin da yayin ya yafe mata haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hadisin Abu Dharr cikin sahihu Muslim a cikin kitabul iman. Abu Dharr al-Ghifari yace na fito wata rana sai na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin dare, yace kawai sai na hadu da shi, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ai Jibril ne yazo mun dazu sai yake gaya mun wani albishir ga al'ummata, yace duk wanda ya mutu da la ilaha illallah a cikin al'ummarka sai ya shiga aljanna. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce da shi wa in zana wa in sarak, koda wannan mutum yayi zina kuma yayi sata, sai mala'ika Jibril ya ce wa in zana wa in sarak, ko yayi zina ko yayi sata. Sai Abu Dharr ya ce ya Rasulullah kace fa wa in zana wa in sarak ko yayi zina ko yayi sata. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa in zana wa in saraka. Abu Dharr ya maimaita sau uku yana ce ya Rasulullah kace fa wai Jibril ya ce maka wa in zana wa in saraka, yace eh wa in zana wa in saraka ala ragmi anfi Abu Dharr, yace ko kai Abu Dharr ka so ko kai Abu Dharr kaki sai ya shiga aljanna ko yayi zina ko yayi sata. Wannan hadisin ne wani dan kala kato ya ji na kawo sai ya dauka ya sa abin dariya, wai na ce ko yayi zina ko yayi sata sai ya shiga aljanna. Yanzu ma ina maimaita maka, annabi na ya faɗa kuma na yarda sadaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malan ka yarda? Allahu akbar. Wallahi da tauhidi sai ya shiga aljanna. Kai dai in an zo shiga aljanna kashi biyu ne, akwai wanda zai shiga kai tsaye, akwai wanda sai an babbake shi a wuta saboda mazinaci ne, akwai wanda sai an babbake shi a wuta saboda barawo ne, amma dai a ƙarshe sai ya shiga aljanna. Jama'a ana fahimta? To hadisi na ƙarshe da zai faranta maka rai shine akwai wanda shi ba ma za a kona shi a wutan ba kuma yayin, saboda wannan yana cikin waye gafiru ma duna zalika liman yasha, in dai baka yi shirka ba to in Allah ya ga dama akwai list din waɗansu da sun tafkata asa amma sun shiga cikin liman yasha, sai Allah ya ce ya yafi ta'asar. Abin da yasa ba za ka yi sakaci da irin wannan hadisin ba shine baka sani ba ko akwai sunanka a ciki, to tunda baka sani ba kawai ka bauta wa Allah kar ka yi sako. Amma wallahi na rantse da wanda raina yake hannunsa, akwai wanda zai je gaban Allah tun daga takardarsa daga farkonta har zuwa ƙarshenta ba komi a cikinta sai aikin sharhi da sabon Allah. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hadisin Abdullah ibn Amr ibn al-As, yace idan aka zo sai aya karanta daga farko zuwa ƙarshe laifi ne, ya karanta daga farko zuwa ƙarshe laifi ne, sai ya gama karantawa duka sai Allah ya ce masa wannan aikin ka ne, sai ya ce eh aiki na ne. Kai ya ce nayi, azamalat azala matka katabatiyal hafaza, mala'ikuna masu rubutu sun zalunce ka, ya ce wala ba zalunce ni ba dun nayi, yau mai izin ya tazakkaru al-insan na tuna dun nayi su. Sai Allah ya ce hal indaka min indana min hasana, kana da wani abu mai kyau da zaka kawo, ya ce wallahi babu ni ban sani ba. Sai Allah ya ce kalla ba haka bane, indaka indana la hasana, kana da wani abu mai kyau. Sai Allah ya sa a dauko aidikar din sa na la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, shi kawai alherin sa kwaya ɗaya ne shine baya shirka, amma duk wani laifi a duniya da ya samu damar yi sai da yayi. To wannan mutum ne idan aka zo sai a dora waɗannan laifuffukan nasa sai su yi nauyi, sai a kawo wannan kati kwaya ɗayan la ilaha illallah na tauhidi sai a dora. Ana dorawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace fa ba shati sijillat, sai dukkan waɗannan takaddu su tarwatse, wa saqulatil bitaqa, sai wannan katin nasa sai yayi nauyi, sai Allah ya ce da shi je kana yafe maka. Kuma wallahi zai shiga cikin wasiqal ladina taqaw rabbahum ila aljannati zumara. Me ya kai shi aljanna? Tauhidi. Yayi sallah bai sallah ba, saboda an ce kana da wani abun alheri, wallahi inda akwai sallah da ya kawo. Yayi zakka bai yi ba, ya je haji bai je ba, ya sada zumunci bai yi ba, ya bi iyaye bai yi ba, yayi zina eh yayi, yayi tata eh yayi duk akwai su a ciki amma Allah saboda albarkar tauhidi kadai yasa Allah ya ce kaje aljanna na ya taimaka jama'a don Allah zamu yi wasa da tauhidi akwai ni'imar da ta wuce mana wannan don ka rayuwar mu tauhidi ne mutuwar mu tauhidi ne tashin mu a gaban Allah ma tauhidi ne kadai ceton mu kuma shine gatan mu Allah ubangiji ka tsare mana tauhidin mu Allah ka raba mu da shirka ta hanyar da muka sani da hanyar da bamu sani ba Allah madaukakin sarki ya ce mu fadi wannan ne saboda shine mafi girman ni'imar Allah akan mu shi yasa muke fada a fili mun gode wa Allah da ni'imar tauhidi kuma muna kiran kowa ya shigo ya ji wannan ni'imar ba za ka gane dadin ta ba sai idan da kai mushriki ne sai ka dawo ahlus sunna Allah ko ya ce wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith in Allah ya maka ni'ima ka fada shi yasa muke fada kuma Allah da ya ce qul innani ka fada hadani rabbi ila siratin mustaqimin dinan qiyaman millata ibrahim hanifan wa ma kana minal mushrikin annabi ibrahim baya shirka don haka ni Allah ya ce ka fada cewa ni Allah ya shiryar da ni in dai baka shirka to Allah ya shiryar da kai kuma Allah ya ce mu kira mutane zuwa ga wannan shine da'awa ta tauhidi da babu shirka قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين الله ka raba mu da shirka Allah ka tabbatar da mu akan tauhidi abinda muka fada daidai Allah ya bamu lada kuskure kuma Allah ya fe mana wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh